الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Litinin ce da ta daidai da 26 ga watan Safar, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 31 ga watan Januwari shekara ta 2011. Wannan shi ne kasar na 8 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Tadwinus Sunna, wallafar Profesan Sunna الدكتور محمد ابن مطر الزهراني الله مدوكاكين سريك جافر تامشي. أيوة ما لهيك. الفصل الثاني عناية السلف بالسنة. فصل نبي ذي بياني دنغني دا كلا دا ما لمن بركو سكباير دا سنة وانا ارمت اين سنة تكدشي اتكين زكاة ما لمن بركو. Don haka wacce irin kula ce suka baiwa ita sunna din dangane da haddace ta, rubuta ta, yaɗa ta, karantar da ita, isar da ita ingantacciya, keke da keke kamar yadda suka samo ta, ba tare da ƙari ko ragi ko sauyi ko kuma wani rikici ya kai gare ta ba. Mala yace tanawwa'at inayatu salafi rahimahumullahu ta'ala bi sunnatil mutahhara, kula da sunna mai tsarki wanda ainihin malaman farko suke yi, Allah madaukakin sarki ya musu rahma. Irin wannan kular ta faru nau'i ce, wato kular ta su ba ta zama iri ɗaya ba ce. Yayin da zaka ga wannan ya bada muhimmanci game da wannan nau'in, sai wannan ya bada wancan muhimmanci game da wancan nau'in, wancan kuma sai ba da muhimmanci game da wannan nau'in. Shine tanawwa'at inayatu salafi rahimahumullahu ta'ala bi sunnati mutahhara, kular da magabata suka baiwa sunna ta kasance nau'i. Zalika hasbal imkan, wannan ya faru ne da gurgurdan yadda hasbal imkanat, da gurgurdan yadda iyawarsu ta kasance. Misali, yaya ne a matsayin imamu Malik ya iya ya taimaki sunna, wacce irin dama al-imamu Abdurrazzaq ya samu, wacce irin dama ce Abu Huraira ya samu, wani irin sarari ne al-imamu wane ya samu. Don haka kowa da gwargwaran imkaniya, ko kun fahimci imkaniya, da gwargwaran damar da kowa ya samu ta sauƙaƙa gare shi, da gwargwaran haka wal wasa'il, da kuma gwargwadon hanyar da mutum ya ga ta sauƙaƙa gare shi wajen ba da muhimmanci ga sunna ɗin, da gwargwadon yadda yake haka. Al-mutaha, wato wadda ta sauƙaƙu gare shi, shi ne wal wasa'ilul mutaha, da hanyoyi waɗanda suka sauƙaƙa fi kulli asrin, a kowane zamani. Walizalika, malam ya ce to don haka fa, nalhazu annahum yubdhiluna ghayatal juhdi wa kafatal imkanati wa mukhtalafil wasa'il fil inayati bis sunna ilman wa amalan. Yace dan haka muka lura cewa annahum, su magabata, yubdhiluna ghayatal juhdi, suna gabatar da iyakar kokari, wa kafatal imkanati, da kuma baki dayan dama, wa mukhtalafil wasa'ili, da mabambantan hanyoyi, fil inayati bis sunna, a wajen ainihin kula da sunna, ilman wa amalan, wajen karantar da ita da kuma wajen aiki da ita. Ma'ana, dukkanin wanda ya samu wata dama ta karantar da sunna ko ya aiki da sunna ko ya yaɗa sunna, da gwargwadon irin al'amarin da ya sauƙaƙa gare shi, ko to ba wai yana yi 50% bane, ba yana yi 70% bane, a'a yana yi ne da gwargwadon yadda shi ta samu din, to 100% zai yi. Ko da 100% din shi za ta zama langwada ta da tawani za ta kai 50% ce, amma shi a iya abin da za a ce wane ya yi kwazo, to ba zai kassara ba. Jama'a, kuna fahimta? kowannen su in ya tashi zai yi hidimar, ba wai zai yi ne da gwargwadon yadda ya gawana yayi sai ce shi ma bari haka ba, a'a shi a iya iyawar shi yaya ne zai yi yadda za a ce yayi tukuru ya kai ga matuka. To haka waɗannan bayin Allah, Allah ya saka musu da alkhairi suka yi, dan haka suka gabatar da wannan hidima da sunna hibban wajen haddace ta, wa kitabatan da rubuta ta, wa dirasatan da kuma darasantar da ita shine karantar da ita, wa nashran da kuma yada ta bainal umma a tsakanin al'umma, kama sa ubayyinuhu fi hadha al-fasl insha Allah ta'ala, kamar yadda in Allah so zan bayyana haka a wannan gaba ta wannan karatu, wa fa azkuru namazij min tilka al-inaya, sannan kuma zan ambaci misalai na irin wannan kwazo na su magabata, zan ambaci ainihin wato misalai dangane da irin wannan kokari da dagewa da jajircewa tukuru wadda suka yi, mura'iyan tartibal usuri, amma fa zan rinka kula da jeranta zamani, tarihiyan a tarihance. Abinda wannan magana take nufi shine yayin da sahabi Abu Huraira a zamanin sahabbai ga irin kwazon da yayi, to sai kuma a ce Abdurrahman ibn Hurmuz, shi kuma ibn Hurmuz wanne irin kwazo yayi, ko mun fahimta? An fahimci wannan da kyau? To sa'annan sai a zo a ce al-Imam Rama Hurmuzi, shi kuma wanne irin kwazo yayi a zamanin shi? To haka kowa da gwargwadon yadda zamanin shi yake, ma'ana abinda malam yake cewa, da yake malamin kullun ina gaya muku academician ne, ma'ana malami ne mai harkar ilimi, tsara shi, binciken shi da makamantan haka. To tsarin da wannan malamin yake bi kullun yana kula da tsari ne na ilimi, wato su academicians mutane ne da komai nasu suna gudanar da shi a cikin tsari ne, ba kawai suna gabatar da abu ne kawai ashwaiyyan ba. Dan haka da wahala kaga academician bai cimma manufar da ya saka a rayuwa ba, saboda duk abin da za a yanzu yau gari ya waye, to ba wai sai gari ya waye ne za ka yi tunanin me za ka yi ba, tun jiya da daddare kafin ka kwanta ya kamata ka hasa so yau gari ya waye Litinin ka tashi da ranka da lafiyarka me kake sa rai za ka yi, sai ka san waɗannan abubuwa, in ma ka tsara su a ƙwaƙwalwarka ko a takarda, to sai ka ce wace hanya za ka bi wajen tabbatar da cewa sun yi. Idan a zaharta sai ka waiwaya ka ga cikin waɗannan abubuwan guda nawa ne ka cimma manufa a kansu. Don haka yanzu abin da yake ce maka zai dubi yadda kwazon yake ne na kowanne daga cikin salaf, amma daidai da zamani zai rinka lura da zamanin su, ba zai tashi ya kawo maka kwazon da wani malami ya yi shine Ibn Hibban, sannan sai kuma zai kawo maka kwazon Sa'id ibn al-Musayyib, sannan sai ka maka kwazon Abu Huraira, kaga ya ka abun a rikice, ko kuma sama ta juye kasa ta koma sama sama, a'a yace zai yi maka haka ne mura'iyan tartibal usuri tarihiyan, yana mai kula da jeranta zamunna din yadda suka faru a tarihance, wa muqtasiran ala al-qurun al-mufaddala, amma kuma fa sai yace al-mufaddala, haka ake karanta wannan wuri, wa muqtasiran yace amma zan kasance zan takaitu ala al-qurun al-mufaddala da zamunnan nan masu falala, ko kun fahimta? Domin waɗannan ai a haƙiƙanin al'amari ai su ne salaf din, al-qurun al-mufaddala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, misali annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabban shi, tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, to waɗannan mutanen yace to zai takaitu zuwa ga karnukan nan ne guda uku waɗanda suke masu falala, allati tantahi bi nihayatil qarni salis al-hijri, wanda waɗannan karnuka waɗannan zamuna suna karewa ne da ƙarshen karni na uku na hijira, asra izdihari tadwini sunna, wannan zamanin shine zamanin haɓaka na ainihin rubuta sunna wa ulumiha da kuma rubuta ilmomin sunna, izdihar shine haɓaka, waɗannan zamanna na annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina su ne zamanin da sunna ta haɓaka wajen rubuta ta, rubuta iliminta da makamantan haka. Don haka kun ji wannan sharar fage yayi, an fahimta jama'a, to shikenan yanzu kuma zai yi shimfiɗa ka rinka fahimta yadda malaman nan suke. Na ka ce sharar fage shine wannan wuri za a yi taro, abu na farko shine za a yi, za a zo a share wurin tukuna. Abu na biyu shine mai a zo a yi shimfiɗa. Abu na uku fa sai a fara zartar da abin da ake so a zartar. Yanzu yayi maka sharar fage, ka ji irin yadda ya tsara al'amarin ko, to yanzu kuma zai zo ya yi shimfiɗa, sannan sai ya kawo maka irin misalan waɗannan ƙwazo ɗin, dama shine abin da ya faɗi. Mala yace awwalan, abu na farko, al-inayatu bis-sunna fi asri sahaba, kula da sunna a zamanin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yaya sahabbai suka ɗauki sunna wajen rubuta ta, haddace ta, yaɗa ta, aiki da ita, kula da bata muhimmanci. Kana sahaba ridwanullahi alaihim fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yastafiduna ahkama shari'a. Sahabbai, Allah ya ƙara musu yarda, sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna fa'idantuwa da hukunce-hukunce na shari'a, suna ciro hukunce-hukuncen shari'a min al-Qur'anil Karim, daga al-Qur'ani mai girma, alladhi yatalaqawnahu 'an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda shi wannan al-Qur'ani daga manzon Allah suke karban karatun shi da fassarar shi da ma'anar shi da kuma aikin shi. Wa kaseeran ma kanat tanzilu ayatun min al-Qur'an al-Karim, so da yawa ayoyin al-Qur'ani mai girma sukan sauka, mujmalatan, a dunkule, ghayra mufassala, ba a rarrabe ba. Ma'ana so da dama ayoyin al-Qur'ani suka tashi sauka, sai su sauka da bayanan da suke dauke da shi, shi bayanin sai zo a dunkule, sai kaga babu tafsili kamar zakka, kamar sallah, kamar hajji, aw mutlaqa, ko kuma magana in ta tashi zuwa sai ta zo sake, ghayra muqayyada, ba tare da an kaidinta ba. Ko kun fahimta jama'a, ba za ka ga an kayyada lokaci ba, sai a ce aqimus salata wa atuz zakata, ku tsai da sallah, ku ba da zakka. Yanzu anan an kayyade maka lokacin yin sallah, ba a kayyade maka ba. A wani wuri kuma ma sai aka ce maka innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, dole ne mu'minai su yi sallah akan lokaci. To amma lokacin an fada, ba a fada a Qur'ani ba. Kaga bayani ya zo dangane da sallah, game da lokacin ta ya zo menene, mutlaqan ghairu muqayyad. Sannan can kuma mujmalatan, sallar da aka ce ayi sai ta zo a dunkule, ghaira mufassala, babu tafsili. A ina ake karanta Fatiha? A ina ake karanta sura? A ina ake tahiya? A ina ake salati? A ina ake sallama? Kabbara harama? Ina ne ake daga hannu? Duk waɗannan bayanan babu su a cikin Al-Qur'ani da bayani dalla-dalla. Sai mala yace kal amru bis salati, kamar umarni da yin sallah, ja'a mujmalan, ya zo ne a dunkule, lam yubayyan fil qur'ani adadu raka'atiha, a cikin qur'ani ba a bayyana adadin raka'o'in sallah ba, wala hay'atuha, ba a bayyana yadda yanayin ta yake ba, shine siffarta, wala awqatuha, kuma ba a bayyana ainihin lokutan ta ba. Kal amru biz zakah, haka kuma kamar umarni da yin zakka, wa kal amru biz zakati, haka kuma kamar yin umarni da zakka, ja'a mutlaqan, ya zo ne shi ma sake, lam yuqaddar bil hadd al adna, ba a kayyade mafi karancin lissafi ko kudi, allazi tajibu fihi zakka, wadda zakata wajaba ba, daga nawa ne mafi kasa zaka samu a ce daga ran nan zaka fara zakka, walam yubayyan maqadiruha, ba a bayyana ainihin wato miqdarin zakka din ba, nawa ne za a fitar, wala shurutuha, ba a bayyana sharuɗan ba, musulmi ne, yaro ne, mace ce, waɗanne irin kuɗi, waɗanne irin hatsi, waɗanne irin dabbobi, duk ba a bayyana waɗannan ba. Wakadhalika kathirun min al-ahkam allati la yumkinu al-amal biha dun al-wuquf ala sharhin. Hakanan da yawa daga cikin hukunce-hukunce da suka zo a cikin Al-Qur'ani waɗanda ba zai yi aiki da su ba, ba tare da an tsaya an samu sharhi na ma yattasilu biha min shurutin wa arkanin, ba zai iya yiwa a yi su ba sai an samu sharhi game da sharuɗansu da rukunansu. In ko ba haka ba, to za ka yi ta yi ne har ka gaji. To ire-iren waɗannan hukunce-hukunce suna nan jibji a cikin Al-Qur'ani. Kenan fakana labudda lahum min ar-ruju'i ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. To sai ya zama kenan babu makawa ga su sahabbai su koma zuwa ga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama li ma'rifati al-ahkam, domin su san waɗannan hukunce-hukunce. Ma'rifatan tafsiliya, sani na dalla-dalla, sani na keke da keke, a tsaya a feɗe musu al'amarin su iya gane shi. Ina fatan a cikin wannan muqaddima da malam yake mana, kuna fahimtar me malam yake son ya ce. Sahabbai suna koyan Al-Qur'ani daga wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma in suka koya cikas din da suke samu sai ya zama dokokin a dunkule suke, ba bayani. In suka ce za su yi aiki da su a haka, jahilcinsu zai bayyana, kamar yadda da dama yau a Najeriya nan misali za ka ga jahilcin alarammomi mahaddata Al-Qur'ani da suka rubuta shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba, wanda wani ma ana ce mishi malam mai 60, ma'ana a dare ɗaya yake sauke 60 ɗin, wani ce mishi malam mai 80 a dare ɗaya zai sauke 60 ɗin, har ya waiwayo ya yi 20 kafin alfijir ya fito. Amma sai ka ga jahili ne, hasadi kasantuwar shi mai 60 ma ko mai 80 ta mai da shi mubtadi'i. Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sharɗanta duk wanda zai karanta Al-Qur'ani ya fahimce shi, don Allah ya yi zargi akan haka. Abdullahi ibn Mas'udin ya ce, da musuluntar mu da zargin da Allah ya sauka a cikin Al-Qur'ani ɗan lokaci ne kaɗan fa, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Yace tsakanin musuluntan mu da saukar wannan ayan dan lokaci ne kadan, mai ayat take cewa yanzu nan lokaci bai yi ba da muminai zukatansu su karaya, jikinsu yayi laushi game da ambaton Allah, kullum ana ambaton Allah, amma har yanzu jikinsu bai sanyi ba, zuciyarsu bata karaya ba. Sannan Qur'anin nan da ke ta sauka har yanzu jikinsu bai sanyi ba, zuciyarsu bata karaya ba. Kada fa muminai su zama kamar Kiristoci da Yahudawa da aka ba su littafi zamani yayi tsawo sai zukatansu suka zo suka bushe, dan haka mafi yawancin suka zama mutanen banza. Mai aya take cewa, ai mai hadisi yake cewa Ibn Mas'udin yace wannan ayar fa bamu dade da musulunta ba ta sauka, ma'ana ka ce kamar shekara biyu shekara uku sai ga shi har Allah yana cewa yanzu har yanzu. Ko kun fahimta jama'a? Kenan a yayin da kai kake ganin sai an shekara 500 ne za a fara zargi, a bayan shekara 1-2 har Allah ya fara zargi. Kullum ana faɗin Allah jikinku bai sanyi ba, kullum ana saukar da Qur'ani jikinku bai sanyi ba. To yanzu menene muke so mu cire daga waɗannan bayanan? Shine waɗannan sahabban suna karanta waɗannan ayoyin, suna karo da wasu hukunce-hukunce a dunkule. Idan yau suka ce za su yi aiki da waɗannan hukunce-hukunce a yadda suke fahimta su, sai zama kuma akasin abin da Allah yake nufi ne. Dan haka aiki biyu Allah ya turo Annabi sallallahu alaihi wa sallama manya-manya yayi game da Al-Qur'ani. Na farko karantar da Al-Qur'ani din, na biyu kuma bayyana ma'anar Al-Qur'ani din. To in ya karantar da su, shine magana da malam ya faɗi, suka je suka iya karatun, amma sai su rinka haɗuwa da hukunce-hukunce a dunkule, suna haɗuwa da hukunce-hukunce a faɗi doka ba a ƙayyade ba, sai a ce a ƙimu salata. To yanzu a ƙimu salata me yake nufi? yanzu mu tashi mu ta sallah, muna sallama sai mu sake buɗa sai mu ji ace aqimus salata, ku tsaya da sallah sai mu yi Allahu akbar, kun ga ba ranar daina sallah ke. Wa atuz zakata, sai ka shafa baka da komai ka ce to bari ka cire hularka, to bari ka bada takalminka. Dan me wa atuz zakata, da ka sake buɗa baka sake ganin wa atuz zakata, dan haka sai ka ga alarammomi a Najeriya sai mutum ya sauke alkur'ani izu 60 din a dare daya, yana tafiya ya je nan ya dawo, ya je nan ya dawo, ya je nan ya dawo. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Muslim ya ruwaito, annabi ya ce duk wanda ya sauke alkur'ani kasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba, ba zai fahimce shi ba. To idan baka fahimta ba, tsoron Allah ba zai zo ba, zuciya ba za ta kare ba, gabobi ba za su yi laushi ba. Kaga yanzu Qur'ani yayi zargi, alam ya'ani lillazina amanu, lokaci bai yi ba, mu'mina jikin su ya sanyi, zukatan su su kare game da Qur'ani, ba yadda za ka yi haka, sai zuciyarka ta bushe. Dan haka sai dan shi hafizi ne na Al-Qur'ani, yana rubuta shi amma yana kashe mutane da Yasin, yana kashe aure, yana hada auren da ba a so, yana yin duk al'amura gaba ɗaya da sunan kuma wai ma da Qur'anin yake yi. Kaga wannan yake nuna bai fahimci Al-Qur'anin ba. To kenan da sahabbai sun tsaya irin yadda alaran mu'min nan suka tsaya, to da an samu matsala. Dan haka tabi'i ne yake cewa malamanmu da ke karantar da mu Al-Qur'ani irin su Usmanu dan Affan da Ubayyu dan Ka'ab da Abdullahi dan Mas'udin, yace sun ba mu labari su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun suka dauki karatun ayoyi 10 ba sa wuce su, sai sun tsaya sun fahimci karatun, sun fahimci ma'anar, sun fahimci ilimin, sannan sun yi aiki da shi sai a kara musu. Dan haka sai ka ga idan ka samu cikakken alaramma cikin sahabbai kama Usman, za ka same shi gangaren malamin fiqhu ne, kuma ya kware game da ilimi. In ka samu kama Aliyu, za ka samu babban masani ne, ya kware da fiqhu. In ka samu kama Ibn Mas'udin, Ubayyu dan Ka'ab, waɗannan duk suna daga cikin alarammomi na sahabbai, qurra'u, huffaz, sannan kuma suna daga cikin fuqaha ussahaba. Kaje ka ga ko a yanzu da ake cewa kai ya waye cikin ahlus sunna, waɗannan da ke haddace Qur'ani suna zuwa suna gasa Al-Qur'ani, zaka iya kiransu daga cikin fuqaha na matasa? Ba sa ba da muhimmanci game da tsayawa a fahimci Al-Qur'ani. To wannan ya kauce wa tafarkin magabata. Ya kamata wanda yafi kowa hadda, yafi kowa iya karatun Al-Qur'ani, ya zama ya fi kowa ilimi. To amma sai suka fahimci harufan ne da ayoyin kawai ake so a haddace. Maka ce za a yi gasa, sai a ce hukumar gasa karatun Al-Qur'ani ta karrara aisar tafsiri, tafsirin malam Jazairi, sai budare sai je haddace. Duk abin da aka tambaya sai ya fassara according to wannan iyakar fassara kawai, don mai so ake ya ci gasar kawai. To amma asalin ilimi irin yadda zaka ga Aisha ga ta yar karama, amma da yake an karantar da ita Al-Qur'ani din alal manhajiyya as-sahiha, sai ka ga sadda ta dauko aya kaza, tana cikin fassara ayar, in ta zo tsakiya sai ta tsaya, sai ta dauko wata aya, sai ta mara baya game da wannan fassara, sannan sai ta ci gaba, sai ta sake dauko wata aya, sai ta sake mara baya, sai ta sake dauko wannan aya. Aisha ta yi kyakkyawan wannan misalin fa akan ayar raban gado. Hadisin ya zo cikin Sahihu Muslim. Ina son akwai gaba da sai mun kaita tukuna, za ku ga irin yadda sahabbai suke insha Allah ta'ala. To zan dauko Aisha a matsayin misali. Za ga Aisha yadda take tafsirul Qur'ani bil Qur'ani, tafsirul Qur'ani bis sunna, tana hadawa, sai ka ji ta fitar da ma'anar da yake ba za ka taba samu a aya ɗaya ba, ba za ka taba samu a cikin wani hadisi guda ɗaya ba. to me yasa ba za a karantar da alqur'ani a wannan manhajiyar ba, shine gaggawa da kuma haƙiƙa ne tun farko tukuna an baro shiri tun rani. Allah ya kiyaye. Wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama huwa al-muballighu ar-rabi, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine mai isar da sako daga ubangijin shi. Wa adra al-khalqi bi maqasid shari'ati Allah, sannan manzon Allah shine yafi kowa sani na manufofin shari'ar Allah daga cikin halittun Allah. A cikin halittun Allah gaba daya dukkanmu hadda mala'iku kafin su ku kiyaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine adra, ku fahimci wannan, har mala'ika Jibrilu da ya karantar da shi alqur'ani, manzon Allah ya fi shi sanin shari'ar Allah. Domin shi mala'ika Jibril dan aike ne game da ya zo ya kawo wahayi, amma akwai ƙari game da al'amuran da suka shafi alqur'ani wanda ba ta hanyar Jibrilu ne Allah yake karantar da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam. Kaga kenan wannan me yake nunawa? Jibrilu yana da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da miza. Misali, kai malami ne na English a makaranta, naka English kake karantawa, sai ka shigo sai ka karantar da yara English, sai wani malami ya fito ya shigo sai karantar da su computer, sai wani malami ya shigo sai karantar da su mathematics, sai a wayi gari bayan wani lokaci waɗannan yaran sun samu ilimin ka na turanci kuma sun ƙara da wani abu wanda kai baka sani ba, kai ne malamin su amma kuma collectively sun fi ka ilimi akan fannoni, ko kun fahimta jama'a? Haka mala'ika Jibril shi yake karantar da annabi karatun alqur'ani, amma ma'anonin alqur'ani fa suna zuwar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama imma ta alhadithun nabawi. Allah ya kimsa mishi ya faɗi da kalmomin shi, amma saƙon na Allah ne, ko kuma alhadithul qudsi, Allah ya faɗi saƙo kai tsaye daga gare shi ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama izini ya faɗa waɗannan abubuwan, mala'ika Jibrilu bai san su ba. Don haka a cikin halittun Allah gaba ɗaya da mutane da aljanu da kowa, manzon Allah ya fi kowa sanin alqur'ani da aiki da shi. A ƙarƙashin haka za ka gane shirman mawaƙin Hausa da yake yaban Sidi Abdulkadir yana cewa shi alqur'ani kogi ne, shi alqur'ani kogi ne, amma Sidi Abdulkadir shi ne jirgin ruwan da ake haura kogin. Wannan mummunar magana ce da nuna na ladabi da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai. Don haka sai ku kiyaye wa hududiha, da kuma haddobi iyakoki na ainihin shari'a, iyakoki na shari'a. Manzon Allah ya fi kowa cikin halittun Allah sanin su. Wa maramiha, da kuma abubuwan da ake nema a shari'a. Maram, daga nan aka samo bulughul maram, bulughul maram abin nema, sai ka ce rama ya nema, yarumu yana nema, almaramu abin da ake nema, bulughul marami kaiwa ga abin nema, min adillatil ahkam na dalilan hukunce-hukunce. Kana neman dalilan hukunce-hukunce baka samu ba, tuwon ka zo wannan littafin balagta maramaka, ka isa ga abin da kake nema. Ghayatul marami, matuƙa makurar abin da ake nema, fi takhrij ahadithul halal wal haram. Ina son ku gane inda kalmar take a minnan. To maramu shine abin da ake nema, to maramiha menene abubuwan da ake nema a fahimta a cikin shari'a? Manzo Allah ya fi kowa sanin su.
sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama. Ina fata an gane. Wa laqad akhbara Allah fi kitabihi al-karim, haqiqa Allah ya bada labari a cikin littafin shi babba, an muhimmatin rasul, game da muhimmancin manzo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ko bin nisba ila al-Qur'an, wanda muhimmanci manzon Allah yake da shi game da ainihin wato al-Qur'ani. Allah ya bada labari annahu mubayyinun lahu, cewa shi manzo Muhammad mai bayanin shi al-Qur'ani ne. Wa muwaddihun limaranihi, kuma shi ne mai bayyana abubuwan da ake neman a fahimta a cikin littafin. Wa ayatihi, shi ke bayyana ayoyinsu. Haythu yaqulu ta'ala, Allah ya faɗa haka ne a inda yake cewa wa anzalna ilayka dhikra, mun saukar maka da adh-dhikr, adh-dhikr al-Qur'an, adh-dhikr sunna, litubayyana lin-nasi, dan ka bayyana wa mutane ma nuzila ilayhim, abinda aka saukar musu. Wa la'allahum yatafakkaruna, lallai kuma za su tsaya su yi tunani. Ma'ana mutane su tsaya su yi nazari, su yi tunani, wanda Allah ya aiko da wani saƙo, idan saƙon ya rikice ba za a iya komawa zuwa ga wanda ya yi aiken ba. Bawa ake komawa ga ɗan aiken, kai iwana da ya aiko ka yake ka kawo mini kuɗin nan, me yake ni da kuɗin? Ba haka ba ne? Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mutumin da ya fi kowa dacewa da cancanta na ya fassara al-Qur'ani. Don haka duk wani wanda zai fassara ya ido daga tashi ya kwaikwayo daga gare shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Wannan aya an ɗauko ta ne daga cikin suratul Nahl aya ta 44. Wa kana sahabatu radiyallahu anhum yaltazimuna hudud amrihi wa nahyihi, dan haka sahabbai Allah ya ƙara musu yarda sun kasance suna lazimtar dokoki na umarnin shi da hannun shi, suna tsayawa in yace ayi kaza shikenan, in yace a bar kaza shikenan. Wa yaqtaduna bihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi a'malihi, kuma suna koyi da shi a wajen ayyukan shi. Fi kulli a'malihi, suna koyi da shi a cikin dukkan ayyukan shi. Wa ibadatihi, da dukkan ibadojin shi. Wa mu'amalatihi, da dukkanin hudodin shi mu'amala. Illa ma 'alimu minhu annahu khassun bihi, sai dai abin da suka sani daga gare shi, kuji daga gare shi, suka san cewa wannan abin ya keɓance shi ne. Don haka sanin khususiyya ba abu ne da ake sani daga wani ba. Shi annabi din shi ne zai ce kaza ya keɓance ni ne, ko kaza ban da ku. Duk abin da za su aikata gaba ɗaya, duk abin da ya hana su za su hannu, duk abin da suka ga yana yi za su kwaikwaye shi, sai dai in shi din ne ya ce musu ban da kaza. Fakanu ya ta'allamuna minhu ahkama sala, don haka daga wurin shi suke koyon hukunce-hukuncen sallah. Wa arkanaha, da kuma rukunan sallah, gaɓoɓinta kamar ruku'u da sujuda. Wa hay'atiha, da kuma ainihin wato wa hay'ataha, ko da kuma abin da ya shafi siffarta, yanayin sallah. Akhadan biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, su sahabban suna yin wannan kwaikwayo ne a sallah saboda riko da maganar shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul adhan, a cikin littafin shi as-sahih, babul adhani lil musafiri, a cikin ainihin mujalladi na biyu za a duba shafi na 11 daga fatuhul bari kenan, wato fatuhul bari sharhin Bukhari da ke tare da ainihin matin, hadisi na 631. To ku duba da annabi sallallahu alaihi wasallama yake musu ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah, shikenan ba su da matsala. Idan kika tashi yin sallah din, kawai sai suna yin sallah din kamar yadda ya umarce su su yi. Ko kun fahimta jama'a? Anan ya kamata mutane su natsu da kyau su fahimci yaya ne sahabbai suke fahimtar umarnin shi. Lokacin da ya musu wannan umarnin ne yace da su, ku salla kamar yadda kuka ga ina yi, haka ne? To sai suka fahimci haka, da haka duk abin da suka ga yana yi sai su yi, da haka za ka ji ba da dadewa ba nan. Yana cikin sallah sai suka ga ya jefar da takalmi, da farko ya sa sai suka sa, ana cikin yi ya jefar suka jefar. A lokacin wani da yi tunanin ce a'a ba zan jefar ba, mai yiwa shi wata larura ce, oho larurar da ta sa ya jefar ni ma ta kama mu, sai suka jefar. Ina son ku fahimci yadda suka fahimci abin, yayi sun ya watsar sun watsar. Yace me yasa kuka cire, suka ce dan ka cire. Hujjar mu kenan, ba wata aya ba wani hadisi, hadisin kenan ka cire mun cire, ka sa mun sa. Ina son ku gane yaya suke fahimta abin, suna fahimtar umarnin kai tsaye. To kun ga wannan a cikin al'ummomi, in ka cire tarbiya ta musulunci ko sojoji ne kawai na ga suna irin wannan da shugabanninsu. Kinan aka ce wa soja kaza shikenan kawai, haka zai ta aiki tsaya a nan, eh shikenan ya tsaya. Domin sabawa tsayawa a wannan wuri zai iya ja ko menene, an ga abin da ya faru a Uhud. To haka duk lokacin da aka ce ana tafi akan wani tsari, aka ce maka tsaya akan kaza, to sai ka tsaya akai. Idan ka ga wani abu bai kamata kai canji akai, kakkai canji sai ka koma kai reporting back. To da haka sai a tafi akan nizami. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Malam yake cewa wa ya'khuduna anhu manasikal hajj wa sha'airihi, suna kuma koyan ainihin wato manasikal hajj, ayyukan aikin hajji, wa sha'airihi, da kuma girmama ayyukan aikin hajji din. Wato manasik ayyuka, sha'air suma ayyuka, amma in suka haɗu sai ka fassara manasik da ayyuka, sha'air kuma kalmomi na zikiri kamar talbiya da makamantan al'amura ire-iren haka. Me yake faɗi in yaje jifan shedan? Ya yake faɗi in yaje fara ainihin sa'ayi ko dawasi ko me? Waɗannan dukkan su suna daga cikin sha'air da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ainihin kula da su. Imtisalan li amrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, saboda bin umarnin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Anan ma shi yace musu khudhu anni manasikakum, ku koyi ayyukan hajjinku daga gare ni. Wannan hadisi yana nan, Muslim ya rawaito shi a cikin littafin shi as-sahih daga ainihin Jabir, kamar yadda wannan yazo yace a cikin siffa hajjin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam yace Abu Sa'id Muslim mujalladi na biyu shafi na 942 da 43 ko lamba hadisi ta 310 daidai min kitabul hajj. Kun ji jama'a? To yanzu wannan magana da ya gaya musu khudhu anni manasikakum, ya fara faɗa musu ita ne tun a gida. Dan haka ku tsaya ku ji, da aka fito daga Madina aka zo bayan garin Madina shine Dhul Hulaifa, sai wata mace mai suna Asma'u ƴar Umais, matar Abubakar, sai ta haihu. Da ta haihu, wannan matar fa tsohon hannu ce, ba budurwa ba ce, ba jejjinsu ba ce, ba sabon shiga ba ce. Ai ta san nan haihuwa ake yi, kuma a cikin tafiyar akwai mata su Ummu Salama, su manya-manyan dattawa sun sanya ake, akwai unguwannin zoma duk ga sunan su Aisha. Amma bata aika wurin waɗannan matan ba, ta nemi cewa ya za a yi, don yanzu me aka fito? Aikin hajji aka fito ko biki? Idan da biki aka fito, in ta rikice sai a tambayi uwar biki, ina za a ɗora tangaran kaza, cokali kaza, ya za a tsaye da shi tunda biki aka fito? Amma yanzu aikin hajji aka fito ko? To don haka haihuwa ma da ta yi, to yanzu ba a wurin uwar biki ko uwar tafiya ko shugaban mata, a'a sai ta aiko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambayar yaya zan yi. Ina son ku gane yaya zan yi din nan fa, ba tana cewa bane bata sanya ake in an haihu ba, amma wannan tafiya ce ta ibada, kuma ya ce musu ayi komai daga gare shi, tsoron katta je ta yi yadda aka saba ta kuskure. Sai ta aiko cewa ya zan yi, sai ce ta samu tsumma ta je ta wanke farjin ta tukuna, ta samu tsumma sai ta sa, sannan sai ta ainihin sanya ainihin wandon ta ko suke din ta ko menene, ma'ana kunzugu abin da ta sani din ba ta yi shi ba sai da ya dawo ya ce haka din za ta yi, to yanzu sai ta natsu sallallahu alaihi wa sallam. Na ɗaya kenan. Na biyu, as-sayyida Aisha ana isa Makka ita kuma sai ainihin jinin haila ya zo mata, da jinin haila ya zo mata sai ta shiga daka sai tana kuka, da zai same ta lafiya sai ta ce jini ne ya zo mini, haila ce ta zo mini, sai ta ce to ai wannan tsari ne, halitta ce, haka Allah halicci ku mata ƴaƴan annabi Adamu kaza 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 kaza, tashi ki duk abin da mai aikin hajji za ta yi, sai dai karki tawafi, karki sa'ayi, ma'ana yanzu ki zauna a cikin me, a cikin haramaki, amma ba za ki yi abin da ya shafi umara ba a yanzu, ma'ana za ki zauna cikin haramaki, ba za ki warware haramaki ba, don haka ba za ki shafa turare ba, ba za ki duk wani abu wanda baya cikin harama yake yi ba. Ta zauna haka, da ta zauna haka kuma lokaci ya ƙure, aka tashi tafiya aikin hajji jinin haila bai ɗauke ba, sai aka tafi aikin hajji da ita a halin tana jini, duk inda ake hajji Arafa, Muzdalifa, komai ta je ta yi, daga baya sai jini ya ɗauke. An dawo Makka ana zaune ana shirin za a tafi, sai ta ce to yanzu ku dukkan ku za ku koma kun yi umara kun yi hajji, ni kuma nayi umara kai nayi hajji kadai babu umara. Sai annabi ya ce wa Abdurrahman dauke ta ka kai ta Tan'im, ta je ta dawo daga Tan'im din nan sai ta zo sai ta yi umara, ma'ana ta fita wajen Makka ta je ta sake shigowa sai zama ta sabunta haramar da ta take kai kenan. Yanzu wannan hukuncin ita Aisha bata san shi ba, duk waɗannan dattawa da ake tafa da su waɗanda tun a jahiliya sun hau hajji sun hau Arafa ba su san wannan fatawar ba, to tunda ya ce hubu an sai abin da ya ce shi za a yi sallallahu alaihi wasallam. An ɗauko harama daga Madina duk gaba ɗaya, da aka iso Zulhulaifa sai ya ce to yanzu doka ta canza, wanda duk bai taho da dabbar da zai je ya soke a matsayin hadaya ba, to yanzu ya sauya daga niyyar shi ta umara da hajji ta koma umara kadai babu hajji, sai kansu ya daure. A wannan abin da kake ce mana fa, mu a cikin karatun da muka gaba a jahiliya na maguzawa, manyan fuqaha'un jahiliya sun nuna in kai irin wannan to ka iya dawowa ma ka mutu, ka iya dawowa ka samu duk iyalanka sun mutu, ka iya wani alkaba'i wata jaraba wani bala'i wata musiba ta zo ta afka maka. Sai annabi ya ce haka din ne kuma daidai sallallahu alaihi wasallam. Dan haka sai suka karbi wannan. Daga cikin waɗanda suka karba akwai Aisha Fatima, bata taho da hadaya ba, tana jiran mai gidanta Aliyu zai taho mata da shi ne ya za a yi, don yana can an tura shi aiki kasar Yaman. Dan haka sai ta warware haramarta ta aikin hajji da umara a haɗe, iyali kenan, sai ta maida ita umara. Da ta gama umararta sai ta koma ta yi wanka sai ta caɓa ado, tana jiran mai gidanta zai dawo za a haɗu a Makka. Yana dawowa ko ya shigo ɗaki yana sa rai ya ganta cikin siffa ta ihrami, sai kuma ya ganta ta gwangwaza ado ya ce lafiya, me yasa kika yi haka? Sai ta ce amara ne abin sallallahu alaihi wasallam, babana ya umarce ni. Duk duniya wanda duk ya faɗa haka to ya yi ka toɓarar da sai ya tuba, ka yi abu ka ce babanka ne ya ce ka yi sai ka tuba a wurin Allah, ka yi mugun alkaba'i. Amma ita tana da guts, tana da authority, tana da ƴanci ta ce babanta, don waye babar nata? Shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya je wurin shi, sai ta ce Fatima te ka bayi? Ce eh, gaskiya ƴata ta faɗi. To ya akai tana cikin ihrami? Sai ce saboda bata taho da hadaya ba, shi yasa na sa su suka warware. Kai da za ka taho
wata irin harama ka dauka. Ina son ku iya gane hadisin yana biya mana bukatu da kun ji tana. Kai Aliyu da zaka ce wata irin harama ka dauka. Sa Aliyu suna dukkan su sun biyo cikin jahiliya ai. Duk ba su girma a cikin ta so amma dai duk sun biyo an tashi a cikin manyan fuqaha'un jahiliya sa Abu Talib da makamantan su. Amma Aliyu da ya tashi dauko aikin hajji da annabi yake mai kai ya ka dauko sai ce ina Yaman. Sai nace ya Allah ga ni na dauki irin haramar da annabinka ya dauka. Wace irin ce annabi ya dauka? Aliyu bai sani ba amma yana da garanti na annabi ne daidai. To sai annabi ya ce to yanzu haramar da ni na dauka ita ce kirani dan na koro hadaya daga wajen harami. Yanzu kai ma ka ce ka dauki irin tawa. Kai ma kana da hadaya da ka koro daga ice ya taho da dabbobin shi na hadaya. Sai ce to haramaka ta yi daidai. A nan ne haike cewa annabi ma ya karuwa yawo annabi sallallahu alaihi wasallam a guzuri. To abin da nake so ku gane a nan muna magana ne akan me mutaba'a bin annabi sallallahu alaihi wasallam a aikin hajji da umara da sallah da zakka da komai. Yaya sahabbai suka fahimta shine abin da ya faɗa musu shi suka fahimta. Don haka bai taɓa wa wani faɗa akan abin da ya bashi umarni ya bi ko da kuskure ya faru ba. Misali ai bayan da aka gama Ghazwatul Ahzab sai mala'ika Jibril ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai kun aje kayan aiki makamai ne kaza kaza ya ce eh. Sai mala'ika ya ce to ai mala'iku yaki bai kare ba don haka ba mu aje ba. Sai annabi ya ce to ina ya rage kuma ina za a tafi? Sai ya ce banu Quraiza Yahudawa ne da aka rubuta ya je sun ci amana kenan sun warware wannan. Sai annabi ya ce aje a yake su. Mala'ika ya ce aje a yake su. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi sai ya ce wa sahabbai kada wanda ya sallar la'asar sai a anguwar banu Quraiza. To wannan umarni ne ya ba su. Sai wasu suka fahimci umarnin annabi na nufin ko magariba za ta yi maka ko rana za ta faɗi kana ji kana gani in baka kai anguwar ba kar kai. Don haka sai suka ce sai sun kai. Sai wasu suka fahimci a umarni ne yake ba su mafi gaggawa amma fa in sun ga lokaci zai kure za su iya yin sallah akan hanya. Sai suka rabu. Waɗannan suka yi yadda suka fahimta, waɗannan suka yi yadda suka fahimta. Kaga dole ɗawan abun biyu annabi yake umarni domin ɗaya maganan na karo da ɗaya. To ba zai yi ya ce duk daidai ba ne amma da yake kowanne me yake ƙoƙarin ya bi umarni. To don haka annabi bai musu faɗa faɗa na cin mutunci akan cewa dan menene na ce ku yi kaza ku kai kaza. A'a tunda dai umarnin suke bi amma garin bin umarnin ne kuskure ya faru. Don haka sai mu'amalance su da ni da sauƙaƙawa da bin su a hankali. To dama abinda annabi yake so shi ne sallallahu alaihi wasallam su amintu su zama masu bin umarni ɗin. Domin ne duk wanda ya karanta littafin Masa'ilul Jahiliya na Malam Muhammad ɗan Abdul Wahhab zai ga daga cikin siffofin jahiliya shi ne alfahari da saɓa wa shugabanni. Saɓa wa shugaba in ya ba da doka a saɓa to wani jaruntaka ne. Ko kun fahimta? To waɗannan sahabban sai su kuma suka dawo suna da biyayya ga shugabancin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ai yana daga abin da ya ɗaure wa su manya-manyan Qurayshawa kai. Yaya su ga su nan in suka faɗi doka sai a musu tawaye a Makka? Yaya zai zama ɗaya daga cikinsu ya zama shugaban wasu mutane duk abin da ya ba su umarni kuma sai su bi? Ko kun fahimta jama'a? To mu ci gaba da maganar nan ku ga yadda yake cewa. Mala ya ce wa qad balagha min iqtida'ihim bihi, kwaikwayon da suke wa annabi da biyayya ta kai matuƙa. An kanu yaf'aluna ma yaf'alu, sai da suka kai duk abin yana suna aikata duk abin da ya aikata babu kaidi. Wa yatrukuna ma yatruk, suna barin duk abin da ya bari. Duna an ya'lamu li dhalika sababan, ba tare da sun san sababin haka ba. Kun fahimta gama? Yayi za su yi, ya bari za su bari. Me yasa yayi oho? Me yasa ya bari oho? Su dai an ce su bi kuma suna bi. Aw yas'alunahu an illatihi, ko kuma ba tare da sun tambaye shi game da illa dalilin yin haka ba. Su ce to ka ce me kaza, me dalilin da yasa ba mu aikata kaza? aw hikmati ko kuma mecece hikimar aikata kaza din kun san wannan yana daga cikin abin da yau matsalar da yan brothers waɗanda ake cewa yan umma a ƙasar nan galibi suke sabbabawa matsalar sunna kenan wanda asalin wannan sun yi istisqa'i shi ne wato sun tsotso shi ne daga ina daga tunani irin na bature bature zai ce ba zai ba sai an bashi dalili dan haka turawa ba sa aiki da mafi yawancin hata addinin christianity domin sai an bashi dalili in ba bashi dalili ba sai ya ce ba zai ba to mu ku a musulunci an hore mu ne mu bin doka ko mun san dalilin ta ko ba mu san dalilin ta ba abin da ake nufi da dalili anan shine hikima wato hikima ta sa in aka tashi kashe dan fashi da makami za a kashe shi a cikin jama'a me yasa in aka tashi za a datse hannun shi na dama a hada da kafar shi ta hagu me yasa wace hikima ce ke karkashin haka ba zai isar ba a samu allura kawai a yi mishi ya mutu shi kadai a daki a sirrance wani bai sani ba me yasa sai an bi waɗancan ka'idojin tare da cewa ga hanyoyi sun zo a sauƙaƙe waɗanda za a kashe mutum to kaga anan sai a ce to gaskiya tunda ba a gano hikimar ba sai a fahimci rashin ci gaba ne ya kai ake datsa kan mutane a wancan lokacin to yanzu ci gaba ya kai za a iya sokawa mutum allura a kashe shi to wannan ya isar to wannan san ba za a karɓi wannan a cikin shari'ar musulunci ba an gano hikimar ko ba a gano ba maka zo sai a sa takobi a datse kan shi tunda dai har yau har gobe insha Allah hajjibi akwai takobin to ayi da takobin ayi a jama'a kada a yi mishi allura me yasa wallahu alam Allah shi yafi sani mu dai haka yace mana ayi to shikenan saboda haka sahabbai sukan bi annabi sallallahu alaihi wa sallam su aikata kai tsaye ba za su tambaye shi game da mecece hikima ta yin wannan abu yadda in sun kasa gano hikimar sai su ce to a bar abu ina gaya muku a yau haka yan brothers suke ai haka yan umma da yawancin su suke ba a gane hikimar kaza ba sai a ce to gaskiya saboda Allah wannan abin babu wata hikima a ciki muna ganin rashin ci gaban zamani ne a wancan lokaci ya kawo yan zamani ya ci gaba ba kawai ayi abin da zamani ya hukunta shine sai ka ji kullun suna bada muhimmanci game da al-masalihul mursala don haka ita mas'ala dangane da al-maslahatul mursala mas'ala ce ta ilimi na usul al-fiqh ko al-qawa'id al-fiqhiyya tana da sharuɗan da za su sa a tabbata ta ba ko ina kawai shikenan sai a ce maslaha maslaha ma'anar maslaha da suke iddi'ai shine duk halin da ka samu kanka to shikenan sai su ce ga abin da Allah ya ce amma kuma hali ya hukunta to shikenan bi yadda hali ya hukunta me yasa maslaha gaskiya ne amma ita maslaha din tana da ainihin kaidi ya kamata mu gane wannan tana da kuma sharuɗa ya kamata mu san waɗannan sharuɗan ba ko ina ne duk abin da ya faru kawai sai mu ce maslaha sai a doke dokar Allah a canza sai a ce maslaha wannan abin ya kai ga barna wannan yana daga cikin halin da ƙardawi a yau ya samu kanshi don haka kai ciyo shekara 40 da ta wuce ƙardawi na daga cikin malaman da a duniya ana mutunta su amma a yau sakamakon yawaita bin wannan abin da ake kira maslaha 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 ya sa mafi yawancin mutunci da kwarjini da daraja da albarkar da ake gani ta ilimin ƙardawi ta tafi daga zukatan malamai da ainihin ɗaliban ilimi domin ƙardawi ne ta kai matuƙa yana ba da fatawa game da halaccin music da disco saboda maslaha da halaccin mace ta miƙo maka hannu ka miƙa mata hannu saboda maslaha ko kuma sai a ce maslaha wacce maslaha ce za ta sa a kawo kayan kaɗe-kaɗe a cikin masallaci ranar juma'a a yi wa 'yan mata uniform duk ranar asabar su rinka taruwa a masallaci samari su ma a yi musu uniform su rinka taruwa suna ainihin wato yin waka irin ta 'yan kwaya sai ce saboda in ba mu yi haka ba 'ya'yanmu fa suna ta tafiya coci ranakun lahadi
ba dan komai ba, saboda wannan rana kiristoci suna samu ƴan mata kyawawa, ai musu uniform, su shafa mai, su gyara gashi, sa turare, zo suna rawa da wata murya mai daɗi. Sakamakon haka samarin musulmi sukan tafi coci don mai domin ƴan mata. To tun da ƴan matan nan ne dai mu ma muna da su uniform ne, eh, to ai babu laifi a kada jita a yi disco din, amma fa ba don ana son a saba wa Allah ba, sai don a riƙe waɗannan samari. In ka ce ne fasir ce maslaha, masalihul mursala, wannan ita ce fitinar da yau ɗan waɗannan ƙungiyoyi da kuke jin suna cewa su ne Nasrullahil Fath, su ne wane ne Qarib, su ne wane ne wane ne, duk abubuwan da suke kenan. Da haka sai suka koma suna yin abubuwa exactly irin yadda kiristoci suke yi. Amma in ka taɓa su kana hira da su, za su ce maka gaskiya sun gane asalin abin ba daidai ba ne. Amma sai su ce ai koda malamai irin su Qardawi da su Abdullahi Al-Judai ai duk sun yi fatawa game da haka. Sannan aske gemu, idan za ka bar gemu ya yi yawan da idan wasu abokan aikinka a ma'aikata ko a makaranta da kuke karantarwa ta boko ko ta menene zai ɗan rinƙa razana su, to babu laifi sai ka aske, ko kuma sai ka rage shi, ko kuma sai ka cire sajan ko makamantan haka. Idan ya zama ma'aikatar da kike ko kuma wurin da kika samu kanki hijabi yana firgita su, sai ki rinka daura dan kwali ko kuma ki rinka sa hijabin makalani, shine dan nauya din nan wanda za a ba dan makale, ko kuma ke ma ki yi shiga irin tasu. Allah ya san cewa bakin mu fike saba mishi bane, maslaha ce. Mai yiwuwa in kika shimfida yanayin da suka iya ganin ki ba tare da damuwa ba, ai mai yiwuwa ma su musulunta, wallahi tallahi waɗannan su ne hujjojin da su Qardawi suke kawo da su Abdullahi Al-Judai. Abdullahi Al-Judai ɗin wani malami ne ɗan ƙasar Kuwait, shi ne ya karantar da Amr Abdul Mun'im Salih. To waɗannan irin matsalolin jama'a ina son ku san cewa in aka bi su a haka ko za a waye gari kakkaf shari'ar da Allah ya aiko annaba da ita ba za ta yi aiki ba. Ba za ta yi aiki ba. To da haka in za ka bi shari'a kai tsaye ka ne. To sahabbai ba su ƙirƙiro wa kansu, ba su buɗe wa kansu wannan hanyar ba. Kaza hikimar kaza, menene illa akan kaza, a annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam za su yi, annabi ya bari za su bari. To kika zauna lafiya, alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. 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 Kwarai da gaske, ai ba wai rashin ilimi bane, ba rashin fahimta bane. Annabi ya faɗa musu abin da ya faɗa musu, sai su gamsu ya ishe su, ba sai sun kwakulo to kuma kaza, to kuma kaza fa, to kuma kaza. Domin daga zaran ka zaka ga ko yaro ne kake karantar da shi a aji, in ya zama yana da jayayya sai ka ga yafi kowa kuma rashin fahimta. Ka duba da kyau ka gani duk waɗanda suke karantarwa primary da secondary, idan ka zo kana karantar da su a aji, in ya zama yana da jayayya ga yadda ka koya musu formula, in ya je sai ya canza, idan ya canza sai ka kayar da shi. Me yasa malam ka kayar da ni? Sai ka ce ai abin da na koya muku, sai ce to ai kaza. Me ake so shi ne ya sallama wa abin da ka koya mishi. Sahabbai da Allah ya saukar da ayoyi game da sifofin Allah game da makamantan suna, sai annabi ya karantar da su sallallahu alaihi wasallam. Inda ya bayyana musu su fahimta, su fahimta. Inda bai bayyana musu ba sai su karɓa abin a haka. Ba wai daƙiƙancin su bane yasa ba sa tambaya, ba wai daƙiƙancin su ne shi ya lura, sakamakon haka baya tsayawa yana musu dogon bayani ba. Iya abin da ake bukata kenan, su kuma sai suka ɗauka haka. To ɗan baya sai suka ɗauko wa kansu, to ai idan aka ce kaza, to ai kuma kaza. To da suka bude wa kansu waɗannan ƙofofi na discussion, to daga ƙarshe sai su waye gari darajar ayoyin. Ko kun gane? sai zama babu su ma'anar da aka ba su ba za su karba ba sai to kaga tunda haka ne wannan aya a batta kawai misali ku dauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin bukhari da muslim ingantaccen hadisi ne da yake cewa ubangijinmu mai albarka da daukaka yana sauka a ƙarshen kowane dare yana cewa wane ne zai bauta mini in karbi ibadashi wane ne zai roƙe ni in biya mishi bukata annabi ya ce haka Allah zai ce har gari ya waye wato alfajir ya fito yan sahabbai ne suka fahimta a wannan hadisi hadisin yana kwadaitar da tashi ayi ibada da addu'a a wannan lokaci don haka kawai sai suka yi to amma yan baya da suka zo sai suka ce to yanzu aka ce Allah na sauka a san da yake sauka din nan asbahin madina aisha ta sha bamban da ta afghanistan wannan asbahin ta sha bamban da ta nigeria ta sha bamban da asbahin ingila da america saboda haka wacce asbahin ce annabi yake nufi ta ce to annabin baya da rai to ya bayyana bai bayyana ba sai su ce to kaga wannan hadisi yana da rikici don haka ka bar shi kawai yanzu sahabbai sun sako irin waɗannan tambayoyin da daga ƙarshe zai sa su sai asara abin nan saboda haka bari ku ji asalin ita rayuwa ta musulunci ta ginu ne akan alittiba'u wa liqtida'u wa tarku ma nuhita anhu wa zujirt abin duk da aka hana ka aka yi maka tsawa to ka bar shi ka bi abin da aka ce maka ka kwaikwaye shi kai da kafa shikenan sai ka zauna lafiya to mana yake cewa akhrajal bukhari to ya gama yin sharar fage ya gama shimfiɗa yanzu zai fara buga misalin irin waɗannan ɗabi'un biyayya na sahabbai sai ku natsu da kyau yace akhrajal bukhari an ibn umar radiyallahu anhuma qala bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yarda shi da mahaifin shi umar yace ittakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama khataman min dhahab manzan Allah ya samu zobe na zinari yana sawa fattakhadha an-nasu khawatima min dhahab mutane ma sai suka dauki zabba na zinari sai suka sa annabi na sa zoben zinari kowa ma sai samu zoben zinari sai ya sa thumma nabadahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzan Allah ya jefar da nashi wa qala sai yace inni lan albasahu abadan har abada ba zan sake ainihin sanya wannan zobe ba fanabadha an-nasu khawatimahum mutane ma sai suka zubar suka watsar suka jifa da zabban su ya sa sai suka sa amma fa ina son ku gane zoben zinari ba abu ne ma ga magari ba amma saboda tsabar son su yi biyayya da shi kaje ka sai da rabin gona kafa ka zo ka hada da tsohon babur ɗinka ka siyar sannan ka samu ya hada maka zobe na zinari amma tunda annabi ya sa to at all cost ko ma nawa ne sai suka je suka so suka sa da ya jefar fa sai suka jefar ka ji fa abin da aka ce na baza jefar waye ko sai suka jefar ba wanda zai ce to yanzu dai bari tunda kuma doka ta canza bari je in siyar jefar waye sai suka jefar san ka zo ka biyo ta rana taba gani ya kwace a hannun wani ya jefar annabi ya tafi suka ce to kai ka dauki abin ka mana ka je ka siyar ba sai ka siyo wani abin da ya halatta ba musuluncin nan ba daidai imani ake yi ba kai kurin kai a hankali yaran nan sai ce har abada tunda annabi ya jefar da shi Allah ba zan dauka ba ko kun zama haka ake ba ka dauki kai san musulmi Allah ya kyauta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ruwaito shi mala yace ka duba ainihin sahih al-Bukhari tare da Fathul Bari mujallad na 10 shafi na 318 hadisi na 2866 kitabul libas babu khatamul fidda ina fata an gane kuje hadisin farko a wannan babi mala yace wa akhraja abu daud an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala Abu Dawud ya fitar da hadisi daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yarda yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli bi ashabihi wata ran annabi yana cikin sallah da sahabban shi id khala'ana alaihi sai ya cire takalman shi fa wada'ahuma an yasarihi sai ya ainihin wato
aje takalman nashi hagu gare shi. Falamma ra'a dhalika alqawm alqawni alahum, wadannan sahabbai sai gani sun hadin sai suka cire takalman su ga zubar da su. Falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama salatahu, yayin da manzon Allah ya kammala sallar shi, qala sai yace ba hamalakum ala ilqa'i alikum, me yasa ku jefar da takalman ku? Wannan yana daga cikin hanyar karantarwa wadda sai kwararrun malamai ne suke binta. Ya jefar sun jefar, ba an zauna lafiya ba, sun yi mai biyayya maka duk da sallah sai a ci gaba da harka, amma yana son ya karantar da su wani abu ne. Amma bari ya fahimci me dalilin abin da suka yi, me yasa kuka jefar? Kalu sai suka ce ra'ayna ka alqaita na alaika, mun ga ka jefar da takalmanka, fa alqaina ni'alana, mu ma sai muka zubar da namu. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنن ذا الله يتي إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني, جبريل يزيبان لاباري أن فيه ما قذرا, سواء أكويك أذنت أتا كلمنا و أو قال أذن كوكو ميتي أكويك دبتي أكويك أبين كاما. وأن حديث أبو داود رويتوش أتكين كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال, باب لكي بياني أكن صلى بتا كلمي a juz'i na farko shafi na 336 lambar hadisi ta 650. Hakanan al-Imam Ibn Sa'ad a cikin kitab at-Tabaqat mujalladi na 1 shafi na 480 ya fitar da wannan hadisi min iddati turuqin, ta hanyoyi masu yawa, hadisi ne sahihi. Me wannan hadisin ke karantar da mu? Sun ya jefar da takalmi sun jefar, ya tambaye su me yasa, ba wani dalilin sun kawo, sai asalin dalilin da yake shi ne gaskiya, shi ne koyi da kai sallallahu alaihi wa sallam. Malam ya ce wa laqad balagha hirsuhum ala tatabbu'ihim li aqwalihi wa a'malihi, hakika kwadayinsu na ainihin wato bibiyar maganganun shi da ayyukan shi sun kai, an kana ba'duhum yatanawaduna mulazamata majlisi yawman majlisihi yawman ba'da yawmin. Kun ji jama'a, son koyi da annabi da kwadayin ya kai har suna bayayya. Me kike bayayya? Ba jayayya ba. Bayayya ita ce yau kai ni kuma in yi, tunda babu chance, babu damar mu yi gaba daya, babu damar da ni da kai gidanmu daya mu zo makaranta rana daya, tare muke cefa ne, tare muke girki, tare muke kaza. Sai ka ce to yau kai ka je makaranta, ni kuma in je kasuwa, gobe ni in je makaranta kai ka je kasuwa, shine yatanawabuna mulazamatihi ko mulazamati majlisihi, suna ainihin wato canji kenan, za a ce a zamanance ko haka ne, wajen ainihin lazimtar majlisin shi, makarantar shi, yawman ba'da yawmin, yini bayan yini. Fa hadha Umar ibn al-Khattab yaqulu fima akhrajahu anhu al-Bukhari, wa dai Umar dan Khattabi a cikin hadisin da Bukhari ya fitar da shi daga Umar din cewa yake, kuntu ana wa jarun li min al-Ansari, na kasance ni da wani makwabci nawa daga cikin mutanen Madina, bani Umayya ibn Zaid, muna zaune a ainihin anguwar bani Umayya dan Zaid, wahiya min awalil Madina, tana yankin awali na Madina. Awalil Madina kamar ka ce tudun wada, to a tudun wada sai ka ce muna zaune a layin rimi, ko kun fahimta? Mun kasance a layin rimi a tudun wadar Zaria, ko kun fahimta? Shi ne yake to da ni da makwabcin nawa, wa kunna natanawabu nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, mun kasance muna canji wajen ainihin wato zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yanzilu yawman wa anzilu yawman, wani yini yaje ni kuma wani yini je. Fa idha nazaltu, idan ni naje, ji'tuhu bi khabari dhalika al-yawm, sai zo mishi da labaran abinda aka yi a makaranta a wannan rana. Wa idha nazala, idan shi ne ya jefa, fa'ala misla zalika shi ma sai ya aikata irin haka shine ya zo min da karatutukan da akai. Kun fahimta jama'a? Anan fa makwabtaka ba ana nufin makwabtaka ta gida da gida ba, a'a makwabtaka ta gida daya, gidan ku daya, ga shi kanan ga shi ya shi can, kuna ɗakin kanan ga ɗakin shi can, sai kuka yi shawara abin da za mu yi wane eh. Matanmu za su rinka yin girki daya, ya ishe mu da ni da kai da matanmu, haka yayi eh, haka yayi, kun ga tukunya ɗaya kenan. To kenan yanzu cefa nan ma ɗaya ne. To hikimar da za mu yau kai ka je makaranta, ka je ka ɗauko karatu, in na dawo sai ka karantar da ni, ni kuma in je kasuwa idan na dawo sai in zo mana da cefa ne. In je mun Allah, kun je da sahabbai suka rayu asirin su ya rufu, suka zauna suka mutunta kawunan su mutuncin da suka wayi gari, ko harafi ɗaya bai gudu daga ɗayan ba kenan. Kun fahimci magana? Shine kai ka je makaranta, sai ka zo ka biya min duk karatun da aka yi da duk abin da ya faru, ya zama akwai wakilci kenan. Ni kuma na je kasuwa, ni kuma sai zo mana da abin da za mu ci a wannan ranar. Shikenan asiri ya rufu. Sahabbai ba su da takalluf. Takalluf shi ne alfaharin da zai kai ka matsawa kanka, cewa a yi girkinka daban, ni ma in yi nawa daban, kuma kai mata ɗaya shi mata ɗaya, an tashi tukunya can ma an tashi tukunya, abin da za a dafa a can da abin da za a dafa a nan, can yayi yawa nan yayi yawa, kuma ka tashi tukunya ɗaya aka yi, ya isa ku gaba ɗayanku ku ci ku koshi. Amma sai a kasa fahimta haka, ko kun gane jama'a? Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Duk wannan fa saboda kaiwa matuƙa wajen biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malai yace Bukhari ya ruwaito wannan hadisi a cikin Kitabul Ilmi a cikin littafin As-Sahih, babi ne masu kutun da guda mai suna babu tanawudi fil ilmi, babin da ke bayani akan munawaba, shine naibanta, wakilta, kai ka je ka zama naibina, shine ka wakilce ni ka samo ilimi ka zo ka kawo mini. A cikin ainihin wato Fathul Bari mujallabi na 1 shafi na 185 lamba hadisi na 89, jama'a kun fahimci wannan? To wannan kenan. Malai yace kama kanatul qaba'il anna'iya, kamar yadda kabilu waɗanda suke anna'iya masu nisa, na'a sana'a bijalibi, ko to anna'iya kabilun da suke nesa anil madina daga madina, tursulu ilayhi sallallahu alayhi wa alihi sallama ba'da ba'da afradiha, sukan turo wasu daga cikin daidaikun su ya ta'allamu ahkamal islam, don su koyi hukunce hukuncen musulunci min rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallama, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Thumma warji'u ilayhim, sannan sai su koma ga waɗannan kabilu nasu, muallimina, suna masu karantar da su, wa murshidina, suna shiryar da su. Bal kana sahabi, kai sahabi ɗaya yakan kasance yaqta'u al-masafat, ya yanke doguwar tafiya, ash-shasi'a, mai yawa ko mai tsawo, ليسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مسألة نازلة من يتنبي من ظن الله قمد وتمسألة ودة أبكو أو حكم شرعي وكما ونه كنتي نشريئة ثم يرجع سنن سيكوما ما يلوي على شيء بذكر كتب كومي با بذكر تتند بنازو بركمان سيئي كاسوانتي فلن سيئني ما أولي أبرنه barin tsayan gaida wani a abin da ya zo da shi kenan. Wato ina son ku fahimci wannan fa har yanzu ana yi mana darasi ne akan mutuntawar da sahabbai suke wa sunna. Wannan mutuncin ya kai mutum ya tashi daga wata ƙasa ya tafi wata ƙasa don ya tambayi wata matsala da ta faɗo mishi, ko kuma wani hukunci wanda ya ɗaure mishi kai. Idan ya zo kuma yana tambaya fa, sai tashi ya juya, dama abin da ya kawo shi kenan. Ba zai ce don ya rage kuɗin mota bari ya tsaya a garin nan ya yi noma, bari ya tsaya ya kaza, a'a, ita mas'alar da ta
dakko shi ta tawo da shi iswabi darajar ta ta kai ya kashe mata wannan kudin to sahabbai suna da wannan sai mu duba ya himmar take a yanzu ta ni ba su da wannan himmar to sannan na san ku dubi maganar da ya fara da cewa akan samu wasu kabilu waɗanda suke nesa sai su tuno wasu ɗaiɗaiku na al'ummar su waɗanda za su zama masu hazaƙa ne ko kuma ma 'ya'yan baiwa ne zai bambancin mai hazaƙa da ɗan baiwa ne akwai bambanci fa mai hazaƙa shine wanda yake duk abin da aka karantar da shi zai tsaya ya fahimce shi ɗan baiwa kuwa har abin da ba a karantar da shi ba nan da nan sai da ya san shi ya fahimce shi sau da haka sukan haɗu wani wurin sukan abin da nake so in ce mana suna so ne wannan magana malam ya yi ta ne yana son ya kai ga wata amma ni ina son tsaya a jawo hankalin juna a kai muhimmancin sunna a wurin sahabbai ya kai a samu wata kabila sai a ware wasu masu hazaƙa daga ciki sai a ce ku je ku karanto ku zo ku karanta mana abinda muke cewa a yanzu ko tafiya kake da mota baka shiga ƙauyuka na nesa ba ƙauyuka na bakin hanya in ka tsaya za ka yi sallah ko za ka yi siyayya sai ka gansu musulmi ne amma ita doyar da suke siyarwa da yadda suke noma ta da yadda suke komai na rayuwarsu sai da jahilai ne game da addini haka ne ko ba haka ba haka ne sai ka tafi sai ka je wani gari sai a tura ka karɓo aure me zai faru sai ka je ka samu limamin garin da malaman garin da dattawan garin ba su iya ɗaurin aure ba yadda shari'a ta ce sai dai kawai a nan za ka karɓo auren ne don ka san abu mafi muhimmanci shi ne su ce sun baka ka ce ka karɓo amma yaya ake yi idan sallah azahar ta kama sai da tun daga kiran sallah ba su iya ba ikama ba su iya ba duk abin da ya shafi addini ba su iya ba yanzu wannan baya alamta mana kenan ana buƙatar a samar da inda waɗannan mutane za su rinka turo jama'arsu suna zuwa suna koyan addini su koma su karantar da su wannan yana alamta mana a samu haka amma tsakani da Allah ku dubi irin yadda kawunan musulmi a ƙasar nan tamu ya zama kamar an kife shi a tukwane kiristoci sun faɗa ka game da wannan haƙiƙar tuni da haka za ka ga a ƙauye ne kiristocin ba su da yawa amma sai ka ga sun tashi mutum ɗaya ya tafi ya je ya yi karatu game da addinin Christianity sai dawo ƙauyen sai ka ga su da ba su da yawa saboda shi wanda ya je ya yi karatun ya yi karatun sai zo ba wai karatun ba kadai a yana da ilimi na gudanar da abubuwa sai ga yana ta kawo musu developmental projects domin bari ku ji ilimi da kuma kwarewa akan ilimi shi ke sa ɗan adam ya yi tunanin yaya za a yi a haɓaka abu ya za a kawo cigaba ya za a sauƙaƙa kaza a daidai lokacin da sai ka ga su waɗancan musulmin ga su man su ne da garin su suke da yawa amma komai nasu bai da tsari ana nan sai ka ji an ce lokaci ya yi za a fitar da ɗan takara sai ka ga waɗannan musulmi su suke da 80% waɗancan su suke da 20% amma su ne suke da ɗan takarar da ya dace to waɗannan me yasa ba su da ɗan takarar da ya dace ga su da malami da limami abu tafi inda ya kamata ya je haɓaka ilimin shi ya dawo ya gyara al'ummar shi ba saboda haka kun ga jama'a wannan ƙabiyar wallahi ba ni son a ɗauke ta da sauƙi ba mas'ala ce mai sauƙi ba amma abin da ya faru mafi yawancin malaman kowa ya girma a al'adar cewa shi fa ya zama malami ne don ya samu kuɗi ya yi kuɗi ya huta zuriyar shi su huta sannan ya mutu ya bar musu kaddara don haka kullum a lokacin da ya kai mustawa ta malanta yayin da ya kamata tunanin shi ya rinka kaiwa ga ya za a yi a haɓaka wannan addini a kullum tunanin shi yaya za a yi ya tara kaza yaya za a yi ya mutu ya bar kaza, amma fa waɗannan abubuwan ne ya tara ne ya mutu ya bari, ba wai na shi musuluncin ba na shi individual.
Shi yasa sai ku ga yawancin malamai a Najeriya in suka mutu sai Allah ya wulakanta su ya kaskanta su, abinda suke tunanin shi ne abinda suka zo su yi a duniya sai Allah ya lalatar da abin bayan sun tafi sun bari. Shi ne duniya suke tunani ya za su yi su tara ta, ya za su yi kada matsalar da suka samu ta talauci da yunwa kada ƴaƴansu su samu, sai su bi su tara ɗin sai su mutu sai a raba gadon sai abin ya watse. Sai zama asalin baghiyar tasu, abin da suke nema manufar tasu la yudrikuna, ba za su kai gare ta ba, wa hiya la tudrak, ba kuma ba a cin mata ba. Dan haka kun ga wallahi jama'a sarbauna Allah ya gafarta mishi,
amin,
ya yi aiki na yada addini a kasan nan, malaman da ke kere da shi a lokacin su ne su Abubakar Gumi. To agenda ce sarbauna yake da ita, ina son in gaya muku kashe sarbauna ba iri ɗaya ne da kashe duk wani ɗan siyasa da aka yi a ainihin zamanin shi ba, ko da ita akwai tashabuhi, domin waɗanda aka bi aka karkashe hatta a ƙasar Yarabawa irin su Akintola da sauransu an risko cewa suna da manufofi ne na haɓaka ƙasashensu. To amma shi sardauna daga cikin barazanar da ake gani banda haɓaka ƙasa akwai haɓaka addini, shi yasa da aka yi list ɗin waɗanda za a kashe sunan Abubakar Gumi ne fa a farkon list ɗin. Sunan Abubakar Gumi ne, to ina son ku san Abubakar Gumi fa ba wa'azi ne ce wani ya kafirta a lokacin, ba wa'azi ne zafi ya yi, in fact ba wa'azi ya ce wani ma na bid'a ba, a'a, amma matsalar da aka fahimta wannan sardauna ɗan siyasa ya jawo wannan abokin shi malami shi ne yake saka shi a hanyar ga yadda za a yi musulmi su ci gaba, ga yadda za a yi musulmi su ci gaba. Sai a gane to idan aka kawar da shi malamin direban, aka kawar da sikiyarin, fasinjojin ba za su kai ko ina ba. Ina tabbatar muku da cewa wannan plan ɗin ya ci. Shine da ashe sardauna ya ƙara shekara goma rak daga 1966 da aka kashe shi, da a ce ya kawo 1976 shekara goma rak, to ba shi kenan ko an datse masarar ta riga ta yi goyo za ta ƙarasa. Kun ji wannan? Da aka datse ta, su waɗanda suka datse ta sai burinsu bai kai ba, su ma su ne su agui iransu, su ma sai wasu arna ƴan uwansu sai suka zo suka kifar da su. Amma kuma yanzu sai abin ya zama munafasa ta neman duniya da mulki, sai haka su ga wanda suka yi wasu agui iransu juyin mulki ba sun yi ne don matsalar arewa da kudu ba, a'a, matsalar soja ne da soja, mulki da mulki, neman duniya da neman duniya. Dan haka gawan shekarar shi 28 a lokacin, san da gawan ya hau mulki bai da mata, saurayi ne shekarar shi 28, dan yaro karami, dan hakan kaga ana nuna shi yaro ne very active, domin daga cadet ne ya shiga. Kun fahimta jama'a? To da abin ya sake juyowa, wani matashin ya sake tasowa daga arewa musulmi ya hau, sai kuma yanzu abin ya sake komawa da, amma sai dawo na cikin gida, shi ne ɗan arewa musulmi ya kifar da ɗan arewa kirista. To sai a sa ido menene ɗan arewa musulmin nan zai, shi ne murtala. Sai ga shi ma ya sake dawo da irin tunanin ci gaba da tsara kaza da tsara kaza da tsara kaza, irin nawa, irin na sassar dauna. To sai waɗancan arna na kudu sai suka sake zuga waɗannan na 'yan arewa, amma sai suka ɓullo musu da sunan. To yanzu fa kun ga waɗannan mutanen da suka samu mulki su ne su murtala. To kenan ba su yadda fa da cewa arewa ɗaya ba ce, domin da sun yadda arewa ɗaya ce to ai 'yan arewa ne da mulkin. Don haka kawar da su ga wanda suka yi, to suna nufin arewar fa sai musulmi, Najeriya fa sai musulmi,
dan haka ya bai shine suka je suka tsaro su dinka suka zo su ma daga Middle Belt ne daga Benue Plateau ne suka zo su suka kashe Murtala to amma abin da nake so ka duba
yanzu irin developmental tunani na Murtala
Murtala nan shi ya yanka Abuja da a yau ake ganin ta fa da fadin ta kaka yanzu tunanin da ake Abuja ma ta yi yawa ba wai ana tunanin cewa Murtala bai da hangen nesa yayi ta yar karama yanzu a kara ta yanzu ana cewa ne Abuja nan fa ta yi yawa dan ina tabbatar muku da according to plan na Murtala akwai inda har yanzu ba a kalle shi ba ma kamar
yadda sardaunan nan da ya dade ABU
har yanzu fa ABU ta yi yawa ne akwai wasu garuruka da kauyuka da ke cikin ABU fa ba garin su bane suna cikin ABU ne amma in an taba za su ce garin su ne ƙarya suke ABU ce
to waɗannan irin mutanen ba a samar da su ba sai bayan da aka samar da ilimin wayewar kai ci gaba
wallahi bari in gaya muku dole ne idan har ana son al'amarin nan ya tabbata sai an yi wani tsari na ɗigo musulmi da ke ƙauyuka da matasansu ɗaiɗai ko a zo wata uku wanda yake bukata a ƙara mai karatu a ƙara mai wanda yake bukata a karantar da shi a karantar da shi shi yasa wannan wani aiki ne wannan wani project ne kuma da dukkan mai hankali to ya kamata ya ji a jikin shi
yadda fa ba a bar su Sardauna ina son ku gane da su Murtala ba kuma an kuka ta da wannan fa babarin ku za a yi ba
dan bar ku ji su waɗannan makiya din al'aduwu humul adu wa ma zalu makiyan suna nan su ne makiyan kiyayyar ba ta ragu ba karuwa ta yi kiyayyar sai dai ta canza salo amma tana nan dai kiyayya ce
dan haka kun ga abin da nake nuna mana a nan shi ne mu fahimci muhimmancin dasa addini ba zai yi mu taru a nan Zaria kawai muna ta addini muna ta kabbara ba
sannan mu gane yana da wahala mu ɗauka wa kanmu yawon wa'azi da karantar da mutane domin wannan abu ne da ba zai yiwu ba ko kuma ya yiwu ba zai ɗore ba amma menene zai iya ɗorewa shi ne in masallaci ne kuka samu in makaranta ce kuka samu wadda take da azuzuwa kwaya biyu ku ɗauke ta ta zama ita ce markas ɗinku kar ta zama personal kar ta zama mallakar wani ce ko juyawa wani ko talauci in ya kama wani zai ɗaga ta ya siyar a'a ta zama ita ce mai zaman kanta kowa yana ƙarƙashin ta ne don haka ko ka gudu ka batta ko ka mutu ka batta ko ka yi hijira ka batta amma ba kai kake da canjin ta ba a ƙarƙashin wannan in ana ɗibo yara ana karantar da su bayan lokaci za a ga impact ɗin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa waɗannan ƙaba'il kenan kun fahimta jama'a sannan dole ne musulmi su zama suna da marji'iyya diniya ita ce yanzu wannan maganar da malamin nan zai kawo mana hadisi dole ne musulmi su zama suna da wata cibiya wadda in al'amari ya rikice musu daga ko'ina za a ce alfuri kaza bai yiwuwa musulmi su zauna sai matsala ta zo musu kawai shikenan sai su zama stranded su rude ina za su yi ina za su samu solution yaya waye za su je babu za a waye gari musulmi a irin wannan halin za su yi ta komawa kafirci ko kuma su koma taraju'anci yana cin su wato sai su zauna a ƙauyen su suna ji suna ganin kristocin nan kwanan nan matan nan take gasa masara kwanan nan matan nan take bi tana wanke-wanke kwanan nan take bi tana ɗibo ƙanzo tana dafawa ƴaƴanta yau ɗanta ne za a tsayar ciyaman yau ɗanta ne za a mayar kansila ku je Kauru local government ku ga abin da ya same su a nan jihar Kaduna Kauru local government musulmi ne su suke da sulta su suke da sarauta su suke da limamai su suke da komai wasu tsirarin arna ne a bayan duwatsu amma da aka yi sake da suka taso yanzu siyasar Kauru local government hannunsu take kamar musulmi ma ya koma ya dukunkune ne kawai yana ganin ba zai iya ba tare da cewa an faɗa ka fa daga baya, amma kar ka manta wanda biya tashi karfe 4 na asuba ya dora ruwan wanka, ya dora abinci zuwa karfe 6 ya gama kintsawa, kai kuma lokacin karfe 6 ka tashi, in dai ba aljanu ne za su yi maka girki da dafa ruwan wanka ba, yana da wahala ku fita tare. Haka ne ko ba haka ba? Wallahi na buga muku case study ne na Kauru, ku je ku ga me ke faruwa a karamar hukumar Kauru a yanzu. Ko misƙala zarratin percentage ɗinsu bai kai percentage ɗin ainihin wato musulmi ba, amma kuma su ne suke fitar da 'yan takara, kuma su suke determining wane ne zai zama ɗan takara, ko da na kansila ne musulmi fa su suke determining wane ne zai zama. Amma me percentage ɗinsu ba'il jiddan, yana da rauni ƙwarai da gaske. Amma saboda asali al'ummar musulmi ka zama kawai sai ka zauna kana ta alfahari, ai mu kakanmu shi ne kaza, ai kakanninmu su suka yi kaza, ai mu yayanmu su suka yi kaza, duk wannan shirman banza ne. Iyayen naku da suka yi sun zama garaza ne a lokacinsu, ko kuma a naku lokacin kun zama ku ne ragwaje. So ya kamata ka gane kwazan da babanka ya yi ya gina gidan ƙasa. Yanzu da aka zo ana ginin gidan siminti, gidan naku ba shi da sauran daraja, sai kai kuma ka yi kwazo daidai da naka zamanin. Shi yasa duk ɗana gari jama'a baya alfahari, mu ne 'ya'yan wani, mu ne jinin wani, ai mu ne iyayenmu suka yi kaza. To duk wanda ka ji ya fara haka to ya lalace ne, babu sauran alkhairi tattare da shi. Ba mu saurara a nan saboda yadda lokaci ya ƙure muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.